Sashin Hausa na muryar Amurka kuka lalubo kai tsaye akan mitoci 1622 da kuma 25. Abin nan ya mai da ke Jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar Viva Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da Far'ad FM Nomad da ma Dalol FM. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Masu ware, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci na ranar 20 ga watan Satumbar shekara ta 2016. Muhammad Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Sahabu Imam Aliyu muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 11 na safe kenan a nan Washington DC. Bari mu fara da kanin labaran duniya.
Rahotanni da ke fitowa daga birnin Kinshasa kasar Congo sun ce cikin dare an kona herkutocin jam'iyyun hamayya uku a birnin na Kinshasa. Hukumomin Amurka suna aiki domin tantance ko mutumin da ake zargi da yunkurin hari a jihar New Jersey da kuma harin da aka kai a birnin New York yana da alaka da kungiyoyin ta'addanci a kasashen waje. Kasashe da suke yunkurin ganin an samu zaman lafiya a Syria suna musanta zargi suna da hannu a harin da aka kai kan jerin gwanon motoci dauke da kayan agaji.
A Najeriya kuwa bayanai na nuni da cewa hankula sun fara kwanciya bayan wani harin kwantan bauna da wasu da ake zargi yan kungiyar Boko Haram ne suka kai akan ayarin matafiya a jihar Borno.
Yanzu dai hankula ya soma kwanciya kuma ana ci gaba da gudanar da zirga-zirga akan wannan hanya.
A jamhuriyar Nijar, shugabannin ɗaliban jami'o'i sun koka da yajin aikin da malaman su suka fara yi a ƙasar.
Karatu ya shige a cikin juna maimakon kai shekara biyu a matsayin shekara guda, shekara biyu kake ko zuwa uku saboda wannan cikas aka samu.
Muna tafe da shirin noma tushen arziki wanda Halima Jumaru za ta gabatar, to amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Yanzu ka shugaban Amurka Barack Obama yana jawabinsa na ƙarshe a gaban babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya a matsayinsa na shugaban Amurka. Mugaddashin mai bayar shugaban na Amurka shawara kan harkokin tsaro Ben Rhodes ya ce a jawabin Mr. Obama zai yi amfani da damar wajen bita da kuma irin nasarori da aka samu cikin shekaru takwas da yana shugabancin na Amurka. Sannan zai kuma tabo wasu batutuwa masu sarƙaƙiya. Amma tun da farko babban magatakardan Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya yi jawabi na buɗe zauren babban taron na bana. Ana sa ran wasu shugabannin Afirka suna daga cikin masu gabatar da jawabai a yau. Rahotanni kuma da ke fitowa daga birnin Kinshasa a ƙasar Congo sun ce cikin dare an ƙona helikwatocin jam'iyyun hamayya uku kwana ɗaya bayan da zanga-zangar nuna ƙyama ga shugaban ƙasar Joseph Kabila ta rikiɗe ta zama tarzoma har mutane fiye da 12 suka halaka. Mutum ɗaya ne ya jikkata sakamakon wutar da ta tashi a babbar helikwatar jam'iyyar siyasar ƙasar kamar yadda jam'iyyar ta AFP ta yi bayani. Sai dai babu wanda ya jikkata helikwatocin jam'iyyun FONUS da ko kuma wato MLP dukkansu a babban birnin ƙasar Kinshasa. Waɗannan wuta sun tashi ne bayan wata mummunar zanga-zangar da 'yan sanda suka ce ta halaka mutane 17. Jami'an ƙasar suka ce cikin waɗanda suka halakar har da 'yan sanda uku da farar hula 14. Tarzomar dai ta ɓarke jiya Litinin bayan da 'yan sanda suka yi ƙoƙarin hana masu zanga-zangar haɗuwa a birnin na Kinshasa. Wasu shaidun gani da ido suka ce masu zanga-zangar sun cinna tayoyi da motoci wuta, su kuma 'yan sanda suka mai da martani wajen harba barkonun tsohuwa da kuma albarusai kan masu zanga-zangar.
Hukumomin Amurka suna aiki domin su tantance ko mutumin da ake zargi da tada bama-bamai a jihohin New York da kuma New Jersey yana da dangantaka da kungiyoyin ta'addanci a kasashen waje da kuma dalilan da suka tunzura shi na kai waɗannan hare-hare har mutane 29 suka jikkata. Jiya Litinin ne 'yan sanda suka kama Ahmad Khan Rahami mai shekaru 28 da haihuwa bayan neman da suka maida hankali a kansa saboda an ganshi a na'urorin ɗaukan hoton bidiyo a wuraren da aka kai harin da kuma wani kusa da inda aka kai harin. Hakanan masu bincike suka ce sun gano alamun yatsu da kuma shaidar ƙwayoyin halitta. Ana tuhumarsa da aikata laifuka guda biyar ciki har da yunkurin kisa dangane da musayar wuta da ya yi da 'yan sanda. A lokacin da suka je kama shi, masu shigar da ƙara a tarayyar ba su gabatar da tuhuma a kansa ba tukun, wato kan zargin harin bama-bamai da ya dasa. Shugaban Amurka Barack Obama, wanda a halin yanzu yake birnin na New York tare da shugabannin wasu ƙasashen duniya waɗanda suka halarci wato ke halartar babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya, ya ce 'yan ta'adda suna so su nakasa mutane da ba su san hawa ba balle sauka, su tsorata mutane da kassara hanyoyin rayuwar jama'a. Batun harin ya sa ɗan takarar shugabancin Amurka Donald Trump ya bayyana takaicin irin kulawa ta kiwon lafiya da za a bai wa maharin. Ita ma ita takarar shugabancin Amurka Hillary Clinton ta ce tana goyon bayan tsananta bincike kan masu shigowa Amurka. Duk da haka ta ce ƙasar tana da mutane da kayan aiki na hana 'yan ta'adda shiga Amurkan.
Ƙasashe da suke yunkurin ganin an samu zaman lafiya a Siriya suna masanta zargin suna da hannu a harin da aka kai kan jerin gwanon motoci da suke dauke da kayan agaji kusa da birnin Aleppo. Har farar hula 20 suka halaka ciki har da akalla dan kasar daya wadda ke aikin agaji. Ma'aikatar tsaro ta Rasha yau Talata ta karyata cewa jiragen yakinta da na Siriya wato su suka kai farmakin. Haka nan jami'an sojin Siriya su ma sun karyata rahotanni da tashar talabijin ta kasar ta fitar cewa dakarun kasar sun auna jerin gwanon motoci da suke dauke da kayan agaji. Ma'aikatar tsaro ta Amurka jiya Litinin ta ce rundunar taron dangi da Amurka take wa jagoranci ba ta da hannu a wannan hari, saboda haka jami'an Amurka suka ce idan ba su da hannu a ciki to akwai yiwuwar wasu kasashe biyu wato Rasha da kuma Siriya su suka kai waɗannan hare-hare.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bisa kuskure ma'aikatar harkokin cikin gidan Amurka ta bayar wasu bakin haure su fiye da 800 takardun izinin zama 'yan ƙasa mutanen da ya kamata a kora daga ƙasar. Wani bincike da jami'an hukumar suka gudanar da aka bayyana jiya Litinin ya gano cewa mutane 858 sun fito ne daga ƙasashen da suke iya zama barazana ga tsaron Amurka ko kuma ƙasashen da mutanen da suke yawan shiga kariya wajen neman takardun zaman ƙasar. Sai dai rahoton bai bayyana sunan ƙasashen da lamarin ya shafa ba. Rahoton ya kuma bayyana irin sassa na kalubale da hukumar take fuskanta.
Idan komai ya tafi kamar yadda aka tsara nan da shekara ɗaya da watanni kila wasu dalibai a jami'ar Cornell da ke nan Amurka su samu nasarar tura tauraron ɗan adam zuwa sararin Subhana wadda zai yi aiki da ruwa. Tauraron zai yi shawagi kusa da duniyar wata. Tawagar daliban za su tura taurarin ne wato taurarin dan adam din ne ko kuma taurarin dan adam guda biyu ne waɗanda za su yi aiki kafada da kafada a zaman wani bangare na gasar da hukumar binciken sararin samaniyar Amurka ta shirya domin dalibai na ganin waɗanda za su iya kera ƙananan taurarin dan adam da za su iya gudanar bincike a sararin Subhana. A halin da ake ci kuma gwamnatin Obama tana shirin bullo da sharuɗan yadda motoci da ba su da matuƙa za su yi aiki a daidai lokacin da jihohi suke ci gaba da aikin wajen kafa dokoki na yadda matuƙa za su yi amfani da ƙarafa kan hanyoyi.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To za mu fara ne daga Najeriya, inda rahotanni ke cewa hankula sun fara kwanciya bayan wani hari da wasu da ake zargi 'yan kungiyar Boko Haram ne suka kai akan ayarin wasu matafiya a jihar Borno. Daga Maiduguri ga rahoton da Haruna Daudabi ya aiko mana.
Bayan harin da wasu 'yan bandiga da ake zaton cewa 'yan kungiyar Boko Haram ne suka kai kan matafiyan da suka tashi daga garin Maiduguri zuwa Dambuwa a jiya, wanda kuma ya sanadiyar mutuwar mutane biyar da kuma raunata wasu sojoji guda uku. Yanzu dai hankula ya soma kwanciya kuma ana ci gaba da gudanar da zirga-zirga akan wannan hanya. Wannan harin kwantan bauna dai ya auku ne a jiya, inda aka ce mutane da musamman ma matafiya sun dage tafiyansu na jiya, wasu kuma suka dauki doguwar hanya saboda gurin abin da kakai ya komo akan wannan hanyar. Sai dai yanzu hakan ana ci gaba da gudanar da zirga-zirga akan wannan hanya, musamman ma wanda ya tashi daga garin Maiduguri zuwa garin Biyu har ya hada da jihohin Gombe da Adamawa da Taraba. A jiya ne dai mai magana da yawun rundunar sojan kasar wato Kanal Sani Usman Kuka Sheka ya fitar da sanar wanda ya aikewa manema labarai wanda ya tabbatar da aukuwar lamarin, wanda ya ce yanzu hakan an tura wasu jami'an sojan don ci gaba da gano inda waɗannan mahara suka shiga. Wannan dai shine harin kwantan bauna na baya-bayan nan da ya faru tun bayan wani harin da ya kai kan yayan gungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya da suka tashi daga garin Bama zuwa Maiduguri a watan da ya gabata. Kuma tuntubi shugaban kungiyar direbobi na tashin Kano, tashin da ake loading passenger don bin wannan hanya, wato Alhaji Inusa Bama, wanda ya shaida mun cewa su har yanzu suna ci gaba da bin wannan hanyar kuma suna da tabbacin da jami'an tsaro suka ba su na kare su da kuma dukiyarsu.
To akalla dai akan samu motoci zuwa 20 ko 20 da wani abu haka.
Kamar yau din ma an samu aladin yawan wannan mota da suka tashi?
To ka san yace defense on the passengers kamar ranar Monday din ka san almost all people sun tafiya during the weekend. Baya kaiwa haka.
Okay, amma dai ba fasa tafiya ba yau din.
Ba fasa tafiya ba, mutane sun
tafi. Kace mutane uku nan suna karban magani ne ko a asibiti?
suna karo magani.
Su members sun ku ne na NURTW? A halin yanzu dai jama'a na ci gaba da gudanar da zirga-zirga kan wannan hanyar, dama wasu hanyoyin da aka bude a baya-bayan nan, duk da irin wannan harin da ake zancewa yan kungiyar Boko Haram ne suka kai na jiyan. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Gilla suke ba zaman lafiya, a yarwa da bama ba ga da goza, banki Chibok ba zaman lafiya. Sun watsa birni kaza har da ƙauye, kowa a firgice ba lafiya, da muggan ɗiya a cikin namu soja ba su da niyyar zaman lafiya. A ƙauye birane misalin su baga, sun yi ta gilla ga baki ɗaya. Ta'ala mashiri gani gare ka.
To idan muka leka makwabciyar Najeriya wato Jamhuriyar Nijar, shugabannin ɗaliban jami'o'i sun fara kokawa da yajin aikin da malaman su suka fara yi a ƙasar. Daga Yamai ga rahoton da Sule Mumuni Barmai aiko mana.
Yajin aikin malaman jami'o'in na Jamhuriyar Nijar wanda shine na biyu a cikin watannin na Satumba na faruwa ne a washegarin wani taron manema labarai da ministan ilimi mai zurfi Ben Omar Mohammed ya kira. Domin sanar da jama'a cewa gwamnatin kasar ta biya mafi yawan bashin albashi da na kudaden bincike da malaman kebinta, sai dai kungiyar malaman jami'o'i mallakar gwamnati a ta bakin mataimakin sakatare janar dinta na Bala Adare a zantawarsa da muryar Amurka, labarin ba haka yake ba, domin kawo wannan lokaci gwamnatin bata cika alkawalinta ba, in ji shi. Tuni dai yajin aikin na tsawon mako daya ya fara tasiri a harkokin koyarwa a jami'ar Abdulmumuni ta Yamai, inda shugabannin kungiyar dalibai suka fara nuna damuwa a kai. Shaibu Sallau shi ne sakatare janar na kungiyar dalibai ta Iyenun.
Wanga yajin aikin mu yau a sunan muna yan makaranta yana bata mana da lokaci, tunda yau duk satin da suka bata, duk ranar da suka bata yana shafar karatunmu kwarai ba kaɗan. Baban ciwon nan kuma a yau mu da kanmu ma muna cikin wannan matsalolin na rashin biyan alawus-alawusin wanda ake ba mata uku zuwa wata uku. To wanga matsalolin da mu dawa da muke iya cewa a sunanmu na makaranta, gwamnati shine ya koma wajibi gare shi, zo ya dauki matakai.
Shi ma Sama'ila Alhassan wani ɗalibin cewa yake
karatu ya shige a cikin juna maimakon kai shekara biyu a matsayin shekara guda, shekara biyu kake ko zuwa uku saboda wannan cikas da aka samu tun can azal. Yanzu idan aka ce kuma a ci gaba da wannan zanga-zanga ta musannin jami'a, za mu shiga cikin halin da muka kan mu san ba ya zai kasance a gaba, amma ba zai gyara mu ba dukkaninmu, don kama da mu ɗalibai har shi gwamnati ba zai gyara shi ba. Yajin aiki na musannin jami'a da consequence da yawa, idan muka lura su musannin jami'o'in nan ba nan kada suke kula ba. Idan ku lura ko a cikin su manyan likitoci akwai manyan musannin jami'a su ne ke zartar da komai, a can ma kan iya samu wani cikas kuma wajen su marasa lahiya, sai masu kula da manyan service kin su ma an san shashar ne. Idan yanzu suka zage kamar yau, idan kun je za ku ga babu mutane da ya kama su je su gana da wa'annan likitoci su yi musu dibin lahiyar jikin nasu.
Daga shekarar samun yancin kai kawo shekarar 2009, jami'ar Abdulmumuni ta Yamai kaɗai ce ke rataye a wuyan gwamnatin ƙasar Nijar. Kafin daga bisani a shekarar 2010 a kafa wasu jami'o'i bakwai a sauran jihohi domin takaita wahalhalun ɗaliban ƙasar waɗanda galibinsu 'ya'yan talakawa ne ke zumuɗin neman gurbin karatu a cikinsu. Sai dai da alama wankin hula na neman kai hukumomin ilimin ƙasar dare, ganin yadda a baya-bayan nan biyan albashin malamai da kuɗaɗen alawus-alawus ɗin ɗalibai ke neman zama wani babban jidali. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Mu nemi ilimi fitilar haskawa, ilimi fitilar kyallawa, ilimi gwadabin haurewa, hanyar ɓullewa. Mu nemi ilimi gwadabin ɗorewa, mu nemi ilimi alfaharin kowa, ilimi don kowa, ilimi don kowa. Mu nemi ilimi haskawa
wanda bai gani ma na hangowa,
haske na ilimi waya na shewa,
wanda bai gani ma na hangowa,
hasken da ko ina shi ke kallawa,
wanda bai gani ma na hangowa,
ko wanda bai gani na fuskantowa. Duhun rashin sani.
To idan muka dawo nan Amurka, hukumar binciken manyan laifuka ta FBI da ke nan Amurkan ta yi ƙarin haske kan inda aka kwana dangane da binciken da ake yi bayan harin da aka kai a birnin New York wanda ya raunata mutane da dama. Abokin aikin Maladan Ibrahim Ayawa da ke halartar taron koli na Majalisar Dinkin Duniya ya halarci wannan taro na manema labarai.
Ana kwana ɗaya ne kafin a buɗe taron Majalisar Dinkin Duniya zagaye na 71 Kwaram Sai Gabom ya tashi a birnin New York inda za a gudanar da wannan taron. Sai dai ba a wurin taron ne wannan lamari ya faru ba, kuma yanzu haka an yi nasarar kame wanda ake tuhuma da aikata wannan danyen aiki. Yayin da mutane da suka jikkata game da wannan harin bom ɗin, wasu su har sun fara murmurewa. Shi ma wanda ake tuhuma da aikata wannan aika-aikan yanzu haka yana asibiti. Hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka, wato FBI, da sauran masu ruwa da tsaki a harkar tsaro na birnin na New York su ne suka yi wa manema labarai ƙarin haske kan wannan tashin bom ɗin. Sun bayyana abin da suka yi da kuma wanda suke yi domin tantance dalilin aikata wannan aika-aikan. Kana sun ce za su gano wanda duke da nasaba da wannan tashin bom ɗin. Shi ma magajin garin birnin New York, Bill Blasio, na cikin waɗanda suka yi jawabi a wajen wannan taron. Komi na hannun rundunar 'yan sanda waɗanda ke ci gaba da bincike, kuma za mu ci gaba da haɗa hannu da su domin kare birnin New York daga hannun 'yan ta'adda. Shi ma kwamishinan 'yan sanda na birnin New York, James O'Neilly, ya ce ba za su yi ƙasa a guje ba wajen wannan binciken.
That they report it immediately, call it in, or find a law enforcement officer. So I think Commissioner is exactly right. We are very, very appreciative for all of them.
Jama'a na da rawar da ya kamata su taka wajen samar da tsaro. Ɗaya daga cikin hanyoyin ku shine da zaran kaga abin da baka amince da shi ba, ko kake tuhumar barazana ce ga al'umma, to kamata yi ka gaggauta sanar da jami'an tsaro. Amma dai suna nan suna binciken wanda aka kama din. Chico Chris Bolange, muƙaddashin kwamishinan 'yan sanda mai kula da tattara bayanan sirri da yaƙi da ta'addanci, cewa yake yi.
The basic definition of terrorism on the federal law side is the use of fear, violence or intimidation or the threat of to achieve political or social change.
Manufar aikin ta'addanci shine amfani da hanyar tada zaune tsaye wanda zai wa mutane illa da niyyar neman biyan buƙatar siyasa ko kuma wani yanayi na rayuwa. Amma dai muna nan muna binciken wanda ya aikata wannan abu da kuma dalilinsa na aikata hakan. Kana suwa da suwa ne ke bayansa? Amma shi ko Robert Boyce, mai kula da binciken kofar na rundunar 'yan sandan birnin New York, cewa yi jami'an tsaro ba za su yi ƙasa a guje ba wajen tabbatar da tsaro da bin sawun masu aikata ayyukan sha'adu inda suke. Ladan Ibrahim Ayawa, murya Amurka, daga fadin Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York.
To idan Allah ya kai mu a shirin mu na dare, za ku ji cewa
gwamnan babban bankin tarayyar Najeriya Godwin Emefiele ya jaddada kudurin gwamnati na ganin an kafa wata doka na musamman da zai baiwa shugaban kasa da majalisar zartarwa ta kasa ikon gudanar da harkokin tattalin arziki ba tare da tarnaki ba.
To kan wannan batu na neman a baiwa shugaban Muhammadu Buhari damar ɗaukan matakai na gashin kansa wajen farfaɗo da tattalin arziki na Najeriya, muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku a shirin manadar idan Allah ya kai mu. Shin menene fatanku idan har majalisa ta amince shugaban na Najeriya ɗauki waɗannan matakai? Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Sai mun ji daga gare ku. Yanzu agogo a Najeriya na cewa 4 na yamma ne da minti 18, amma a nan birnin Washington DC 11 na safe ne da minti 8. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barka da warhaka, kuma barka da sake haduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki a cigaban tattaunawar da nayi da Malam Zainab Ali Fitipuwa, mai noman rani da kuma noman damana a Damagaram, kasar Jamhuriyar Nijar. Idan kuna biye da mu a makon da ya gabata, kun ji Malam Zainab Ali Fitipuwa ya yi bayani akan abubuwan da suka bambanta noman da ake a duke da kuma wanda ake yi a tsaye. A ci gaban tattaunawa ta mu yau na tambayi Malam Zainab, shin da noman duke da noman tsaye wanne yafi sauki ga manomi da kuma lafiyar shi?
Gaskiya ga lafiyar manomi, noma na tsaye yafi. Saboda Allah, masu noma na duke ba mutum duka ba yake tashi da tsatso. Saboda Allah, yanzu an kaji wani noma, wani ciwon tsatso da wani wane ne, duk wani noma na duke shi ne ke kawo na wannan da tsohuwa da wuri, noma na duke shi ke kawo haka na.
Yawa, yanzu mu kaddara cewa hukumomin ƙasar Jamhuriyar Nijar suna jin ka. Menene buƙatunka waɗanda kake so ka isar gare su kuma wanda kake so ka ga an maka maganin su?
Yawa, na farko dai Malam Halima, shi wannan tabki namu wanda ruwa ke kwanci yanzu haka yana nan a makare ke to sai da ruwa magana ta farko shi wannan tabki namu yanzu baya shekara canda yana shekara ala misali yanzu muna cikin wannan September da muke ciki ko to yanzu an kaddara nan da wata 4 zuwa 5 ruwan ya kare in ji dalilin mu kenan abinda muke so dan Allah da annabi hukumomi namu na jamhuriyar Niger su yi kokari wannan tabki namu a samu a zo a tona shi aka tona shi da ruwa zai raka kwanci to sai ya shekara tunda zan tana kenan yanzu haka da kihi ciki kihi muke amfani da shi yanzu haka to shi ma kihin sai ya fara girma ruwa sai ya kare kenan kin gani nan ma babu wata abin ga mu dai hukumomi ko su ce mu kama na a zo da karatuka a zo a tona mana wannan tabki namu ruwa an yi shiga ya raka shekara kenan ya shekara ga ruwa namu na dabula ya zo kenan kin ga sai a ci gaba da aikin damuna kenan yanzu an kai shahidar muduk a kadan mutumin ya kai kaman 5000 masu aiki a wannan makekin tabkin na noman rani matsalan mu iri ruwa to yanzu gaskiya masu taimaka mana ma yanzu bisa ma zawa a bara sun zo sun raba mana takarda guda wani su bibiyu shi mutum me yi kace mushi yana yi amma suna mana amma ba dan ya isa bane saboda Allah kuma irin nasin da suke raba mana Halima ba kamar irin namu bane da muke tanadi yanzu kamar irin wannan abubuwan da na ga muke na noman rani na abin da ya shahi irin tumatir salati karoti shu kwambutar duka da sauransu mu ne muke yin tanadin kayan mu badan Allah ya kai mu Allah kuma shine zamu sarrafa shi dan zuk gaskiya Halima babu wanda zai kama na iri na salati mu zo ba mu san shi ba kawai a ce wannan ku shifka shi ba mu shifka irin wannan amma abin da ya shafi tumatir wani kwambutar wani wane ne duka wannan an san ba mu na sa amma salati wani baya kama mu shi kyauta mu zo mu aikata shi yawa
to ya batun takin zamani
wallahi Halima da kudin mu muke sai amma kuma nesa ta zo kusa menene nesa ta zo kusa sukan zawwa su kawo mana takin zamanin nan gidan mai gari su tare su ba da farashi mai rahusa saboda Allah tunda saboda Allah sun tsura taimakawa da farashi mai rahusa amma bisa ba mu kyauta amma suna ba mu farashi mai rahusa muna saye da kudin kadan sai ka yanzu ana misali buhun takin zamani yana jika 15 sai su zo su ce kawai a amshi jika 8 to shine aka zo masu so dandanan sai a zo a saya a gama musu kudin su kenan kin gani babu wata matsala game da harkar aikin noman zamani
Malam Zainaidu akwai shirin da gwamnatin kasar jamhuriyar Niger ta kirkiro mai suna 3N wato dan Niger ya ci da dan Niger me ka sani game da wannan shiri
a game da wannan shiri dan Niger ya ci da dan Niger wanzu misali ai can da ma mu muna yin shi menene yasa can ma muna yin shi dan Niger ci da dan Niger yanzu kin gani yanzu ala misali ka noman rani wannan namu mu dauko mu kai kasuwa mu saida nan cikin garin mu nan cikin gari ka amfana da shi harkar mu ban ma kai harkar kasashen waje mu bakin mu an muka aikata ayyukan wannan mu dauko mu kai kasuwa ta dole nan da magaran mu saida kin san irin wannan abubuwan Halima abinda ya shahi wani rake wata shinkawa wata alkama ita ce wanda ake shuka da dama na wurare da dama wanda suke shuka a jamhuriyar Niger wanda to mu yanzu gaskiya bai isa ba da magaramcin ma balle a je a kai kasashen waje wanzu kawai zancen da nake nake kawai abinda muka ka muka wannan da magaramin ke ka mu zo mu saida
masu saurare mun dakata a nan sai kuma rana ce da izinin Allah mu ci gaba yanzu a madadin Malam Zainai da Alifi Tifuwa da Julius Gresham mai hada shirin da daidaita sauti ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku hatan alheri da kasancewa cikin koshin lafiya da wadata ku huta lafiya sai nan gaba kadan idan mun saki haduwa da ku ta cikin shirin yau da gobe shirin matasa
yanzu ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Sako na farko ya ce salamu sashen Hausa na VOA daga Bashar Kansala mai tukunya bakin kasuwa Dirin Daji jihar Kebbi da Ado Salati goma ga Annabi Rajau da Yusuf Mega mai Gombawa da Alhaji Garba mai yan kunnar Rajau suka ce hakika budewa gangamin masu zanga zanga wuta da yan sandar kasar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo suka yi wanda yayi sanadiyar mutuwar mutane 17 a kasar domin masu zanga zangar suna neman shugaba Joseph Kabila yayi murabus gaskiya abin turda Allah wadai ne Allah ya ji kan waɗanda suka rasa rayukansu amin wannan sakon kuma yace ya Allah ka kawo mana ƙarshen tsadar rayuwa da muke fama da shi a kasar mu Najeriya baki ɗaya amin daga Hadiza matar mai kayan miya Oji Quartz Gombe barkewar wani sabon rikici a kasar Congo abin Allah wadarai ne ganin yadda ƴan siyasar Afirka suke neman mayar da kasashen mu tankar bagadaza ummi garba na kwalo a jaura Ahmadu Manaja daga Bauchi anguwan Karofin Madaki da kuma Jamilu Aminu dan dada ce muri Amurka ku ba mu dama mu yi kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari da ka dauki matakin gaggawa akan matsalolin tsadan abinci da ma matsalolin kasa biyan albashin ma'aikata da na ƴan pension da wasu jihohin Najeriya ba sa iya biya fatan mu anan shine Allah ya ba wa gwamnatin kasa'a da nasaran warware matsalolin Najeriya amin salam BOA Hausa kaicho sabon harin ban ta sama da aka kai bisa ayarin motoci dauke da kayan agaji a kusa da birnin Aleppo na kasar Syria sa'o'i kadan bayan sojin Syria sun bayyana cewa wa'adin yarjejeniyar ne tsagaita wutar da aka kulla ta mako guda ya cika abin bakin ciki a kokarin da ake na samar da zaman lafiya a kasar daga Adam A Adam Gashua to kotun kola a kasar ta Najeriya da fatan kun yi zurfin tunani wajen yanke hukunci akan zaben gwamnati na jihar Kogi daga Arabiyu Awwal mai faci gidan Madi da Shu'aibu Diamond gidan Madi da Jamilu Longaye mai shayi gidan Madi
ga sahabu ya dawo da labarai a takaice
Gaban Amurka Barack Obama yace tilas duniya ta gane cewa dalilai da suka sa duniyar ta dunkule ta zama daya sun kuma kwakulo rauni da ke tattare da haka. A jawabin sa na karshe ga zauren babban taron Majalisar Dinkin Duniya na bana a zaman sa na shugaban Amurka yau Talata, Mr. Obama ya bada misali da durkushewar doka da oda a yankin Gabas ta Tsakiya, yace al'ummomi suna zaman rashin tabbas da kuma fargaba. Shugaban na Amurka ya ci gaba da cewa muna ganin gwamnatoci suna hana ƴan jarida yin aikinsu. Ƙungiyoyin ƴan ta'adda suna amfani da kafofin sadarwa wajen gudanar da wankin kai ga matasa. Ta haka suke jefa al'umma cikin fitina wadda hakan yake janyo mutane su fusata kan ƴanci rani ko bakin haure da kuma musulmi waɗanda ba su aikata kowane laifi ba, inji Mr. Obama. Tunda farko sai da babban sakataren na Majalisar Dinkin Duniya Ban Ki-moon ya jawabi na kaddamar da fara taron babban zauren na bana. Rahotanni da ke fitowa daga birnin Kinshasa na kasar Congo sun ce dare ko kuma cikin dare an kona hirkutocin jam'iyyun hamayya uku kwana ɗaya bayan zanga-zangar nuna kyama ga shugaba Joseph Kabila na kasar da ya rikida ko ta zanga-zangar ta rikita zama tarzoma har mutane fiye da 12 suka halaka. Hukumomin Amurka suna aiki domin su tantance ko mutumin da ake zargi da tada bama-bama a jihohin New York da kuma New Jersey yana da dangantaka da kungiyoyin ta'addanci a kasashen waje da kuma dalilan da yasa ko kuma suka tanzura shi na kai waɗannan hare-hare har mutane 29 suka jikkata a birnin New York. Jiya Litinin ne ƴan sanda suka kama Ahmed Khan Rahami dan shekaru 28 da haihuwa bayan neman sa da suka mai da hankali akai da aka ganshi a hoton bidiyo na na'urori da ke daukan hoton bidiyo a wurare da akai hare-haren.
Sai in ci a gaida sahabu masu sauraro baki daya a nan shirin namu ya kawo ƙarshe, amma idan Allah ya kai mu can anjima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya da Najeriya za mu sake dawo da wani sabon shirin insha Allah. In zama da din shi sahaba imam din da ya tani gabatarwa da kuma Jewel Leather's Gresham da ta hada shirin, sai injiniyan mu Sidrak Franklin. Muhammad Lalo ke cewa huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC, amma kada ku nisa domin ga shirin yau da gobe nan tafiye tare da Halima da Maryam Bugaji da Usman. Ai sauraro lafiya.